لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka, littafin Muzakkara fil Aqida, wallafar babban malami Dr. Salih Ibn Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah. Wannan kuma shine darasin mu na 30 a cikin littafin. Kafin mu shiga darasi, za mu yi amfani da wannan dama mu mika ta'ziyar mu ga dan uwa Malam Ibrahim da ƴan uwansa bisa rasuwar mahaifinsu, da Allah subhanahu wataala ya ɗauki ransa jiya da safe. Muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta ya saka kabarinsa. Abinda ya bari na iyalai da zuriya, Allah subhanahu wataala ya kula masa da su, ya kuma yafe masa kurakuransa da zunubansa. Mu ma da muke raye muke jiranta, idan ta zo Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cika da imani. Mala ya ce, ash-shubuhatu thaniya, shubuha ta biyu. Nan za mu tashi insha Allah ta'ala. Kamar yadda na yi bayani wancan sati, Mala ya gama mana bayani akan abin da ya shafi shubuha ta farko. Shubuha ta farko su ne hadisai da suka inganta, amma kuma aka ba su fassarar da ba ita suke iya ɗauka ba. To wanda Mala ya kawo mana hadisai guda biyu, kuma ya mana bayaninsu daki-daki dalla-dalla. Yanzu za mu tashi shubuha ta biyu, su ne hadisan da su kuma gaba ɗaya su ma ba su da inganci. Za mu ji yadda al'amari yake insha Allah ta'ala. Mala ya ce, hiya ahadithun da'ifatun aw mawdu'atun istadallu ala biha ala jawazi at-tawassul bidh-dhati wa yakfi fi raddiha annaha da'ifatun aw mawdu'a. Mala ya ce su ne hadisan da suke masu rauni, aw mawdu'atun, ko kuma hadisan da suke ma gaba ɗaya hadisan ƙarya. In aka ce hadisi mawdu'i, shine hadisin da aka kirkire shi aka jingina shi wa annabi sira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, kwata-kwata ma hadisin na ƙarya ne. To ko dai ka samu hadisan da ake kawo ai hujja da su wajen yin tawassuli da zatin wani bawan Allah na gari, ko dai ka samu masu rauni ne, ko kuma ka samu hadisai ne na ƙarya, ko kuma gaba ɗaya ma ka samu hadisai ne da la asala laha gaba ɗaya ma a cikin abin da ya shafi sha'anin hadisi. Mala ya ce, istadallu biha, da suke kafa dalili da irin waɗannan hadisai, ala jawazi at-tawassul bidh-dhati, a wajen halaccin yin tawassuli da zatin wani bawan Allah nagartacce. Wa yakfi fi raddiha, mala ya ce ya isa wajen yin raddin irin waɗannan hadisai, annaha da'ifatun aw mawdu'a, kawai kasancewarsu masu rauni ne ko hadisan ƙarya ne, ba sai ka za ka ƙara dogon bayani akan shi ba. Ka'idar addinin musulunci, mun sha bayani mun maimaita ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, cewa duk hadisin da yake mai rauni ne ko hadisin da yake da'ifi mawdu'i ne na ƙarya ne, to ka'ida ba a yin hujja da shi a cikin abin da ya shafi shari'ar musulunci. Banda wasu daga cikin malamai da suke gani cewa idan abu ya shafi hadithul fada'il ne, hadisi ne da suke kawo wata falala, to babu laifi za a iya yin hujja da shi. In aka ce hadisul fada'il kamar wata falala suke kawo, ba hadisi ne da yake kawo asalin wani wata shari'a sabuwa a cikin addinin musulunci. Tare da haka, da yawa daga cikin malamai kamar yadda muka yi bayani sun musu raddi wajen nuna wannan da'awa ta su ba da'awa ce karɓaɓɓiya ba. Duk da haka su ma ɗin kuma sun kawo wasu sharɗai da ƙa'idoji da suke daibaibaye wannan hukuncin da suka faɗa, cewa kafin a yi hujja da hadisi da ifi, na farko sai ya kasance ba mai rauni ne matuƙa ba, ba mai rauni ne matuƙa ba. Sannan abu na biyu, sai ya kasance shi hadisin yana da wani asali a cikin shari'ar musulunci irinsa. Misali a ce sallar azhar, kowa ya san sallar azhar tana da asali a cikin addinin musulunci. To so ne ya ƙirƙiro hadisi ya ce duk wanda ya yi sallar azhar zai samu roho ko falala iri kaza ko lada iri kaza. To kaga dama ai asali addinin musulunci ya san da sallar azhar, kuma ya san tana da irin tata falala. To abinda ka kirkiro ka kara kawai wani ƙari ne da mutum yayi. to wasu daga cikin malamai suka ce dan a dauka an ce hadisi wanda ya salla azhar ya san falala kaza da sauransu suka ce ba matsala sannan abu na uku kuma suka ce idan zaka fada hadisin kada ka kudirce a zuciya ka cewa manzon Allah ne ya fada sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta kada ka ce annabi ne ya fada sai dai ka ce kamar yadda aka rawaito an ce kaza to kaga inda yake ne kuma yi amfani kawo hadisi ba shi da wani amfani tare da cewa kamar yadda na gaya mana cewa waɗannan sharɗan ma wasu daga cikin malamai ne sai kawo shi mafi yawanci daga cikin malamai hadisi duk ba su yadda ba abinda suka ce kawai in hadisi mai rauni ne to a kyale shi kada a kawo shi a cikin kowanne nau'i daga cikin nau'o'i na shari'a ta musulunci Allah subhanahu wataala ya samu dace malai ce ya isa wajen raddin wannan hadisi kasancewar sa kawai hadisi ne mai rauni ko kuma hadisi ne na ƙarya wa sanadhkuru ba'daha ko ba'dan minha ma'al isharati ila illati dhafiha bi ikhtisari malai ce zamu ambaci wani bangare daga cikin waɗannan hadisai waɗanda suke masu rauni ne ko kuma hadisai ne na ƙarya tare da nuni zuwa ga illar da ta sa aka raunan hadisin amma zamu wannan ne a takaice insha Allah ta'ala malan ya kawo mana hadisi na farko yace hadithu abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu hadisi na farko da suke hujja da shi shine hadisin abu sa'id al-khudri yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace allahumma inni as'aluka bi haqqi as-sa'ilina alayka allahumma inni as'aluka bi haqqi as-sa'ilina alayka ya ubangiji ina roƙanka da haƙƙin masu roƙo a gare ka wannan hadisin dan gutsuro shi kai yana da tsayi hadisi ne da aka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a karanta addu'a idan za a tafi masallaci hadisin ne da ya inganta yan uwa kamar yadda muka sani addu'a tafiya masallaci sananniya ce اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن تحتي نورا ومن فوقي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا زوا قرشي تا تبتا daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya fito zai tabba sallaci daga gida zuwa masallaci abin da yake karantawa kenan yakan roki haske a sassan jikinsa kala kala ga sunan to wannan addu'ar ita ma hadisi ya tabbata akan ta amma hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni ba kware daga sai kamar yadda zamu zo mu ji اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وحق ممشايا وحق كذا زودك كرشان الدعاء ثم قالت فإنه ضعيف والنادسي بإنجنتما لأنه من رواية أطية العوفي أن أبي سعيد الخدري سوى ناديس يادون دقاء رواية أتكر ماذا جان حديث أو كون لك أطية العوفي shi kuma ya rawaito daga Abi Sa'id al-Khudri wa qiyatu malai ce shi wannan aqiyatu da hadisin ya biyo ta kansa da'ifun mai rauni ne kamar qala an-Nawawi fil Adhkar kamar yadda babban malami Imam an-Nawawi ya faɗa cikin littafin al-Adhkar wa Ibn Taymiyyah fil Qa'idah al-Jalila hakanan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya bayyana haka a cikin littafin Qa'idah al-Jalila fi at-Tawassul wal Wasila والذهبي هكذا امام الذهبي ده daga cikin dalibin ibn taymiya shi ma ya fada a cikin mizan nasa mizan al-i'tidal nasa shi ma di ya bayyana wannan mutum ne mai rauni da ba a karba hadisin sa bal qala fi dhu'afa barma ya fada a cikin littafin sa dhu'afa mujalladi na 1 shafi na 88 yace mujammaun ala dhu'afi shi wannan mutum dukkanin malaman hadisi ma sun hada akan raunin sa kaga dukkanin mutumin da aka hada akan rauni na ruwayarsa ba za a karba hadisin sa ba ta kowace irin hanya yanzu kamar ba afahu al-Haythami kamar yadda shi dai wannan mutumi Imam al-Haythami ya rauna nashi fi ghairi mawdi'in a gurin da yafi guri daya min majma'i zawaid a cikin littafin sa majma'u zawaid wa manba'il fawaid littafi ne da yake sananne a wajen malaman hadisi kwarai da gaske to wannan hadisi ɗaya daga cikin hadisan da suke kafa hujja da shi kenan wajen halaccin yin tawassuli da wani bawan Allah na gari Allahumma inni as'aluka bi haqqi as-sa'ilina alayka wajen da suke hujja da shi ne bi haqqi as-sa'ilina da haƙƙin masu roƙanka wasu daga cikin malamai suka ce idan ma hadisin ya inganta wannan baya nuna tawassuli da wani bawan Allah na gari abinda ake nufi bi haqqi as-sa'ilina alayka da haƙƙin masu tambaya haƙƙin masu tambaya malamai suka ce shine amsa musu tambayar su wa haqqi mamshaya da haqqin masu tafiya zuwa masallaci haqqin masu tafiya shine Allah ya ba su lada sakamakon wannan tafiyar da suke kamar yadda hadisi ya tabbata dan mutumin da ya tafi masallaci ta kuɗe idan yayi za a rubuta masa lada dauka darajarsa ta kuɗe idan yayi za a kankare masa zunubi mutum haka zai ce har sai ya je masallaci to haƙƙin masu tafiya masallaci shine a kankare masa zunubi haƙƙin masu roƙo kuma shine a yi me a amsa musu addu'a ina fata an fahimta suka ce ko da hadisi ma ya inganta baya nuna tawassuli da me da bawan Allah na gari ballanta ma hadisin bai inganta ba kun ga ba sai an tsaya ana dogon bayani wajen sharhi akan sa ba hadisi na biyu ma akhrajahu al-hakim an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu marfu'an hadisin da Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi rawaito daga babban sahabi Umar ibn al-Khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi hadisi ne da yake marfu'i in aka ce hadisi marfu'i hadisin da aka daga shi zuwa ga annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi shine ga yadda hadisin yake lamma tarafa adamul khati'ata qala lokacin da annabi adam alaihi salam ya aikata kuskuren da ya aikata lokacin da Allah subhanahu wataala ya sa shi a cikin aljanna wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin to kun ga me ya faru fa adallahuma ash-shaytanu fa akhrajahuma mimma kana fihi Allah madaukakin sarki sanya annabi Adam ya halicci matarsa daga gare shi ya nuna musu wata bishiya yace kada su kusanci wancan bishiya annabi Adam alaihi salam ya ji wannan magana ta Allah subhanahu wataala ya kuma kiyaye daga baya shedan ya zo yewa annabi Adam waswasi fa waswasa lahum ash-shaytan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa amma shedan ya rinka ga musu cewa hal adullukuma ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla shin bana nusar da ku nuna muku zuwa ga wata irin bishiya wacce idan mutun ya ci dawama zai a duniya ba sannan zai samu mulkin da baya karewa ba haka yayin tayi musu rubi Allah madaukakin sarki cewa qasamahuma sai da yayi musu rantsuwa yace inni lakuma la minan nasihina yace wallahi gaskiya nake ga muku nasiha nake ga muku ba ƙarya nake ga muku ma'ana yadda ya rika bin su daki daki dalla dalla ne musu rudi har sai da ya gamsar da su suka ci waccan bishiya to lokacin da annabi adam ya ci waccan bishiya Allah subhanahu wataala yace wa asa adam rabbahu faghawa annabi adam ya saba wa ubangijinsa saban da shi ne cin waccan bishiya shi yasa a lokacin suna cin bishiya dukkanin kayan da suke jikin su da shi da matarsa annabi nana hawa gaba ɗaya sai suka fada jikin su sai suka kasance babu kayan a jikin su to a lokacin annabi adam ya gane cewa yayi kuskure abinda alqur'ani ya yake to mana cewa da shi annabi adam yayi amfani roki Allah Allah ya gafarta masa shine qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a cikin guri ba daya ba a cikin alqur'ani haka abin ya tabbata qala rabbana zalamna anfusana shine abin da suka faɗa ubangiji mun zalunci kawo kanmu idan ba kai mana gafara ka karɓi tuban ba za mu kasance daga cikin waɗanda suke asara to wannan hadisi shi kuma da yazo wannan hadisi ne na ƙarya ma gaba daya da yazo sai ya ce ai lokacin da annabi Adam alaihi salam ya ci waccan bishiya kala sai ya ce rabbiya rabbiya ubangiji as'aluka bi haqqi muhammadi ya ubangiji ina roƙanka da haƙƙin annabinka muhammad sallallahu alaihi wasallam kada kuma ta a lokacin fa shi kadai ne dan adam a duniya babu kowa ma shi kadai ne lama ghafarta li ka gafarta min wannan abin da na aikata fa qala sai ubangiji yace da annabi adam alaihi salam ya adam ya kai annabi adam wa kaifa arafta muhammadan wa lam akhliquhu ya akai kasan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ban halicce shi ba ina fatan fahimta yawa qala ya rab sai annabi adam alaihi salam yace ya ubangiji lamma khalaqtani yayin da ka halicce ni bi yadika da hannunka mai albarka wa nafakhta fiya min ruhika ka kuma busa min ruhi daga gare ka rafa'atu ra'asi sai na daga kaina fara'aitu ala qawa'imil arshi maktuban kawai sai naga akan kafafuwan al'arshi a rubuce an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam na fata an fahimta sai annabi adam ya ga an rubuta a jikin kafafun al'arshi cewa la ilaha illallah محمد رسول الله فعلمت أنب آدم يتسيان سنتيوى أنك لم تضيف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك cewa hakika kai ya ubangiji ba za ka jingina sunan wani zuwa gare ka ba sai mutumin da yake mafi soyuwar halittu zuwa gare ka sai wanda ya kasance ka fi son sa sama da kowa a cikin halittun ka sannan zaka irin wannan jingina suna naka da nasa fa qala sai Allah madaukakin sarki ce ghafartu laka na gafarta maka ya adamu sakamakon me sakamakon wannan abin da ka faɗa walaula muhammadu ma khalaqtuka da ba dan annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam da ma gaba dai ban halice ka ba ina fata an fahimta yawa to haka hadisin yake to yawa kamar yadda ɗaya daga cikin malamai malamin da ya rubuta littafin Isra'iliyat wal Mawdu'at fi kutub at-tafasir qadiman wa hadithan yake cewa duk wani hadisi da kaji an kawo yana da alaka da tuban annabi adam alaihi salam da cewa ya roki Allah madaukakin sarki da haƙin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hadisi ne gaba ɗaya ma da yake hadisin ƙarya bai inganta ba babu wani hadisi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa wanda yake da alaka da wannan in banda hikayar da Allah subhanahu wataala yake hikuman a cikin alqurani gaba ɗaya ga ta nan kuma akwai a cikin suratul baqara in ka shiga cikin suratul araf akwai in ka shiga sauran wasu gurare ma akwai Allah madaukakin sarki ya hikoto tun lokacin a takaice wannan lokacin kuma an fadada kissar tayi tsayi mala yace wal hadithu mawdu'un wannan hadisi ne ma na ƙarya gaba daya kamar qala adh-dhahabi kamar yadda imam adh-dhahabi ya rawaito ina fata an fahimta kun ga wannan hadisi ai ana yan kafoje da shi ko ana yan fadin sa a wajen tarurruka da sauransu to hadisi ne gaba daya hadisin ƙarya saboda abin da yake faruwa ƴan uwa shine gaskiya galibi abin da ya cutar da addinin musulunci hadisai ba ifai da hadisan ƙarya wallahi mutane da yawa suna bautawa Allah madaukakin sarki akan hadisan ƙarya da basu inganta ba tare da sun sani ba shi yasa illar da hadisan ƙarya suka yi wa addinin musulunci ba kadan bane dan mutumin da yaji an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce yadda mutane suke zuciyarsu a bude suna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so na gaskiya to duk abin da aka ce musu ya tabbata daga annabi sai su dauka abu ne da yake gaskiya sai su dauka to idan mutum ba ilimi da shi ne tantance menene daidai menene ba daidai ba to zai shiga irin cikin wannan rudin da yawa shi yasa alhamdulillah malamai tun da sun tashi sun yi aiki babu wani hadisi da ya tabbata ba sai an yi aiki akan sa duk wani hadisi da ka sani duk littafin hadisin da ka sani ana ambata tun daga kan Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Muwatta Masanid haka ma'ajim dukkan littafan nan gaba daya babu wanda malamai basu dauka sun yi aiki akan sa kowanne an tantance wanne ne ya inganta wanne ne bai inganta shi yasa duk mutumin da zai kawo hadisi to akwai buƙatar ya tambayi wanda yake mai ido akan ilimin hadisi wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba kada kawai mutum ya je dauki littafi ya ga hadisi saboda ya iya larabci ya karanta ya zo ya rika karanta mutum wannan ba daidai bane amma mutum ya tantance hadisin ya inganta daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kenan saboda kamar yadda na taɓa bayani cewa Allah madaukakin sarki ya dauki nauyin kare alqur'ani babu wanda yake sai ya shigar da wasali ya bata wasali a cikin alqur'ani face sai an gano shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amma hadisi Allah madaukakin sarki sai tayar da wasu mazaje sai kasance an samu wasu mazaje daga cikin al'umma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda suka bada lokacin su gaba daya wajen kare sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda an ta samu mutane da suka rinka yin annabi ƙarya haka kawai akwai mutumin da idan ka bashi kuɗi sai kirkira hadisi na ƙarya sai wa annabi kawai ba ruwansa shi kawai kuɗi yake nema in ka bashi kuɗi kawai sai kirkira hadisi haddasa ni wani sai faɗi sunan sabi qala rasulullahi kawai sai faɗa hadisi kuma shikenan sai ka ji hadisin ya shiga cikin mutane suka ji hadisi shi sa malamai suka tattara hadisi da yawa suka rubuta littafai da wanda suka nuna cewa hadisan gaba ɗayan su ko dai na ƙarya ne ko kuma ba su inganta ba akwai littafai da yawa da suka yi wannan bayani to ban abin da nake son kai mu zuwa gare shi ƴan uwa shine ba fa abin da muke nufi shine annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa maganar magana bata inganta ba haka muke nufi ba gaba ɗaya ma annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi bai san magana ba bai faɗe ta ba daga baya sai aka samu wasu suka kirkiri magana suka jingina masa ina fata an fahimta kamar yadda kai yanzu kana zaune baka san anya abu sai ka ji magana tana yawa na cewa ka ci abu kaza shi wanda ya fara kawo maka labarin a wajensa ka fara jin labarin amma kuma labari ya riga ya yada gari cewa kai ne ka faɗa ba a yin haka ana yi magana ce kai baka santa ba amma an ce kai ka faɗa to irin wannan ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kwata-kwata bai sani ba sai ya ɗauki magana sai a jingina masa to wannan hadisi yana ɗaya daga ciki saboda haka hadisi ne na ƙarya wanda kwata-kwata ba shi da asali a cikin littattafan hadisai مالتي والحديث موضوع كما قال الذهبي كما يد امام الذهبي فدا حيث تعقب الحاكم وقال لوكوتين دا يكي ققرين تين غيران حاكم دان شي حاكم دا يكاو شي ا cikin littafin sa mustadrak sai ce hadisi ne ingantacce sai imam al-hakim sai imam al-dhahabi yace qultu bal mawdu'un yace bari wancan magana da imam al-hakim ya fada ba daidai bane hadisi ne da yake mawdu'i hadisi ne da yake na ƙarya wa abdurrahman عبد الرحمن ايه daga cikin wanda suke cikin isnadin hadisin wahid aka ce wahid ɗaya ne daga cikin abubuwa da malamai suke kallo su raunana hadisi wa abdullahi bin aslam al-fihri la adri man da akwai mutum mahayyiz a cikin isnadin hadisin da ake ce masa abdullahi ibn aslam al-fihri yace ni ban ma san wane ne bane ma'ana majhuli ne ba ma san shi ta za a rawaito hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ce ga wani ya faɗi magana daga annabi ba a ma san shi ba ba a ma san waye ba ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi a raunin hadisi kenan in aka samu majhuli a cikin isnadin hadisi kama anna fihi abdullahi ibn muslim kama yadda har yanzu dai a cikin isnadin hadisin akwai abdullahi ibn muslim ibn rashid qala fihi al-hafiz al-hafiz yace zakarahu ibn hibban ya ambaci cewa muttahamun biwada'il hadith shi wannan mutumi ana tuhumar sa ma da kirkirar hadisi na ƙarya ya jingina wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yaba'u 'ala al-Laythi wa Malik yana kirkirawa Imam Malik da babban aminin sa Layth bin Sa'd hadisan ƙarya yace sun faɗa kaza bayan ba su faɗa ba shi wannan mutumi wa ibn Lahi'a da kuma ibn Lahi'a la yahillu katubu hadithahu ba ma ya halitta kwata-kwata a rubuta hadisin sa bari ya isar da shi wannan hadisi ɗan uwa shine hadisi na biyu da sukan kawo a matsayin hadisin da ya halitta ayi hujja da shi wajen tawassuli da wani bawan Allah nagartacce wanda mun ji matsayin hadisi hadisi na ƙarshe da malamin ya kawo mana a matsayin misalai qauluhum faɗin su da suke cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce tawassalu bijahi wannan shi ma ana yawan jin sa tawassalu bijahi ku yi tawassali da alfarmata fa inna jahi inda Allahi azimu hakika alfarmata a wajen Allah mai girma ce saboda haka ku yi tawassali da ita ku ce Allahumma bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna kawo wannan hadisi fa inna hadha alhadith wannan hadisi shi ma mawdu'un hadisi ne na ƙarya yan uwa hadisi ne na ƙarya bal laysa lahu asl bar shi wannan hadisin ba shi ma da asali kwata kwata wanda shi wancan kamar da kuka ga a cikin sa akwai yana da isnadi sai dai a cikin isnadin nan sai akwai makaryata to shi wannan gaba ɗaya ba shi da isnadi in ka ji an ce hadisin batilun ko la asala lahu gaba ɗaya ba shi da isnadi fi sha'in min kutubus sunna ba shi da wani asali a wani abu daga cikin littafin sunna babu littafin sunna ma zaka je ka duba ka same shi wa inna ma qad yujadu fi ba'd kutubil mubtadi'ina wal qabuliyin malaiti zaka iya samun irin wannan hadisi ne a cikin littafin wasu daga cikin ɗan bid'a da kuma masu bautar kabarbara wala shakka anna jahu azim malaiti babu shakka ko kwanto alfarma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai girma ce a wajen Allah madaukakin sarki bal innahu sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi ajma'ina malaiti barma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine mafificin halittu gaba daya على الاطلاق ما ترى شكا كوكو كنتو با كما قال صلى الله عليه وسلم كما يدا شي تsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fada a cikin hadisi ingantacce yace ana sayyidu waladi adama wala fakhara nine shugaban ƴaƴan adam ba alfahari nake ba haka annabi ya fada a a cikin dogon hadisin da yazo a cikin Bukhari ana sayyid waladi adam wala fakhara annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ni ne shugaban ƴaƴan an adam gaba daya ba alfari nake ba yace kuma ni ne ana awwalu man tashaqqu alayhi al-ard ni ne farkon wanda kasa za ta tsage a gare shi na fito idan Allah ya tashi kiyamarsa wanda zai fara fitowa daga cikin kasa annabi ne tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai kasa ta tsage ya fito sallallahu alaihi wasallam sannan duk wani mutum da yake a cikin kasa shi ma ya biyo bayansa yace a lokacin idan ya tashi zai ga annabi Musa a rike da kafar al'arshi annabi Musa zai ganshi haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya fada idan ya tashi zai ga annabi Musa a rike da kafar al'arshi yace bai sani ba mutuwar da Allah madaukakin sarki ya masa ne a duniya sumancin da yake Allah madaukakin sarki ya rawa masa shi anan ko kuma menene kusa annabi Musa lokacin da Allah lokacin da ya nemi ga Allah madaukakin sarki ai Allah ya ce masa me kallo wancan unzur ila jabal fa istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'ira to wannan sumar da annabi Musa alayhi salam ai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace bai sani ba wannan sumar da annabi Musa yayi ita Allah ya saka masa yanzu shi ba a kashe shi a wannan Musa ta bi ba ko kuma dai abin yake amma dai annabi ya tabbatar shi zai fara tashi daga cikin kasa kuma irin ya tashi daga annabi Musa a tsaye a jikin al'arshi to wannan hadisi ne da yake ingantacce annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi nuna cewa shine shugaban ƴan adam gaba daya wa ma azalika amma tare da haka lam yashra' lana hadhan naw'a min at-tawassul annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi bai shar'anta mana irin wannan nau'i na tawassuli ba mimma yadullu ala butlanihi wanda hakan shike nuni akan bacin sa dalalace wasa da kasancewarsa ba shari'a ba wa hunaka ahadithun ukhra mawdu'a malati akwai wasa di san fa daban dukkanin su na ƙarya ne yuridunaha da suke kawo su su masu halattawa li ta'idi madhhabihim albatil domin ƙarfafa wannan matafiya ta so ta take ta barna la nara daruratan lil itala malati babu bukata a ce sai mun tsawaitawa wajen kawo su wa kulluha taduru حول نفس المعنى الذي ذكرته في الاحاديث الماضيه ما لا يتذكر نفسه سنا كاي سكوموني اكن ma'anar abin da muka fada a cikin abin da ya gabata ko dai hadisan ƙarya ko hadisai ne masu rauni shine abin da ya gabata fatabayyana sai bayyana a gare mu qarara annahu lam yathbut fi bab at-tawassul bizawati hadithun wahidun yu'tamadu alayhi ma la yace sai bayyana a gare mu cewa babu wani hadisi da ya tabbata guda daya a cikin babin tawassuli da zatin wasu bayin Allah nagari ko da hadisi guda daya wanda ya kamata ko kuma za a yi dogaro akan sa wajen ai hujja a cikin hadisan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi to wannan shine karshen babin da ya shafi tawassuli insha Allah ta'ala na san abinda malai ya kawo mana a takaice ya dan ishe mu dan kalle su mu yi hujja da su akan abinda zan bautawa Allah madaukakin sarki da shi lami lafiya dukkanin abinda malam bai kawo ba anan kamar da ne bayani nayi ishara zuwa ga wasu littafai wanda mutum zai iya koma ya samu bayanai masu tsayi akan su amma dai abinda yake daidai ƴan uwa shine ba a yin tawassuli da gangar jikin wani bawan Allah ko alfarmasa ana yin tawassuli ne da abinda Allah subhanahu wataala da manzon suka ce ayi tawassuli da shi ba dan abin da za a yi tawassuli din da shi ba shi da falla ko daraja ba saboda me saboda Allah da manzansa ba su ce ayi ba shine kadai dalili ina fata an fahimta kawai wannan shine inda zamu dakata yau insha Allah ta'ala shi kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu zamu shiga babi na 8 wani bayani ne shi ma kuma daban akan hukuncin ziyarar kabari da sauran abubuwan da yake da alaka da shi Allah ya sa mu dace abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته